أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى وعلى عباده الذين اصطفى، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار، أعاذنا الله وأجارنا من النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أساك ميك أغودير مغا الله تعالى ودي ساك كاورا يورمو يولي na 12 cikin watan Sha'ban Hijira 1447, wanda ya daidai da 31 ga watan 1 miladiya ta 2026. Yau ma ga cikin ikon Allah da yadda da gare shi, za mu ci gaba da karatunmu da muke yi a cikin wannan littafi mai albarka na Umdatul Ahkam, wanda babban malami Al-Maqdisi ya wallafa shi. Wannan kuma shi zai zama darasinmu na 82 a cikin wannan littafi, tare da sharhin littafi mai suna Iqazul Afham. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka, ya datar da mu wajen ainihin faɗa da fassarawa da aiwatarwa daidai. Idan yan uwa ba su manta ba, mun tsaya hadisi mai lamba ta ainihin 189 a nawa bugun kenan. Za mu tashi akan hadisi mai lamba ta 190 daidai a nawa bugun, shi ne hadisin Aisha, haka ne ko? Za mu tashi akan wannan hadisi. Muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu. Yace an Aisha radiyallahu anha qalat kana yakunu alayya as-sawm min ramadan fama astati'u an aqdiya illa fi sha'ban. Muttafaqun alayhi. An ji wannan hadisi daga Aisha, Allah ya ƙara mata yadda, take cewa ya kasance akwai azumi na ramako na watan Ramadan wanda ake binta, amma sai ta ce fama astati'u, ban samu dama ba an aqdiya irama wannan azumin illa fi sha'ban, sai da watan Sha'ban ya kama. Mana kutuna dogon lokaci da ta dauka wanda bata rama azumin ba. Ina fatan fahimta. Wato wannan hadisi idan zamu dauke shi a jumlatance, yana gwada mana jinkirin azumi da ake gun mai azumi, wanda yake ba bai haura shekara ba, to wannan babu laifi don mutum ya yi wannan jinkiri ɗin. Wannan hadisi kamar yadda muka faɗa muttafaqun alayhi, za mu duba ma'anoni daga cikin ma'anonin kalmomi da kuma sharhin da malam ya yi a kansa. Yace ma'anil kalimat, ma'anonin kalmomin da suka zo a cikin wannan hadisi. As-sawmu min Ramadan, da ta ce kana alayya as-sawmu min Ramadan. To menene as-sawmu din nan min Ramadan? Ay yakunu alayya qada'u min Ramadan, ta ce akwai ramko a kaina na azumin watan Ramadan wanda ya cancanci irama shi, amma ban rama ba har lokaci yayi nisa, shine har aka kai watan Sha'ban, tun daga al-Muharram ko ce tun daga mai Zulhijja ko Zulqa'da ba ta yi ba, ya wuce Zulhijja bata yi ba ya wuce Al-Muharram bata yi ba ya wuce Rabiul Awwal Rabiul Thani Jumada Ula Jumada Akhir har watan Sha'ban ya zo duka bata yi ramakon da ake bi ke kanta ba shi ne abin da yake nufi da siyam ko as-sawmi ramadan subhana sai ce al-fawaid wasu daga cikin fa'idodi da malam zai fitar mana a ƙarƙashin wannan hadisi fa'ida ta farko yace qada'u ramadana wajibun mana rama azumin watan ramadan wanda ake bin mutum wannan hadisi yana gwada mana cewa wajibi ne ya daga cikin fa'idar da zamu kunta a cikin wannan hadisi cewa idan mutum namiji ko mace ainihin ramako na azumi ya kama shi to wannan ramakon azumi na watan ramadan wajibi ne a kansa ba zai yi sakaci da shi ba malai yace qala allah ta'ala allah madaukakin sarki ya faɗa faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wanda ya zama a cikin ku yana halin jinya ko yana halin tafiya to a wa'innan kwanaki na halin jinya ko halin tafiya jinya da tafiya suna daga cikin dalilai da suke sa dan adam ba zai yi azumi ba ina fata mun fahimta to idan mutum yana halin rashin lafiya wannan rashin lafiya ya zama dalilin da zai sa ya aje azumi to in a dalilin rashin lafiya ka aje azumi to bayan jinyar ta gushe za ka rama azumi in a dalilin tafiya ya sa ka aje azumi bayan ka gama tafiyar ka dawo za ka rama wannan azumi shi sa Allah a gaba sai ce fa iddatun min ayyamin ukhar sai mutum ya je iddin ga waɗansu kwanaki a waɗansu kwanaki na daban ba a cikin kwanakin watan ba ma'ana iya adadin kwanakin da kai kana shan ruwa to bayan sallah lokaci ya wuce ko bayan ka warke sai ka zo ka kirga waɗannan kwanakin da baka azumce su ba a cikin watan ramadan sai ka zo ka rama su a wani lokaci a wani lokuta a cikin shekara ko a cikin watanni wa qalat aisha yace aisha Allah ya kare dare da tace kunna nu umaru bi qada'is sawm tace mu kuma mata mun kasance ana umartar mu da me da rama azumi amma ba a umartar su da rama sallah kenan wannan hadisi me zai kwatanta mana wato aisha wannan ramakon azumi ya same ta ne a dalilin me jinin al'ada ina fatan fahimta idan mace tana jinin al'ada idan jinin al'ada ya same ta ba za ta yi azumi ba ba za ta yi sallah ba amma bayan daukewar jinin al'ada to za ta rama azumin da ake binta amma ba za ta rama sallar da ta masa ta mata foti a cikin wa'annan kwanakin ba shi sa aka kawo hadisin Aisha anan aka ce ta ce kunna nu umaru bi qada'is saw ana umartar mu da rama azumi amma ba umartar mu da rama mai asalin sallah yace anna qada'a ramadana laysa 'ala al-fawri wannan hadisi fa'idarsa ta biyu yana gwada mana cewa lalle ramko da mutum zai yi a watan ramadan to ba a yin sa da gaggawa ba ce ake kai shi lokaci ɗaya ba a za ka yi shi a lokacin da kake da dama amma dai kar ya kai shekara ba kai ba kar wani lokaci ya kewayo wanda ba ka yi ramkon wannan azumin ba huwa ala tarahi malai ya ce ana yin sannu-sannu ne ne hadisin babi saboda hadisin da ya zo a wannan babi hadisin Aisha ko ta ɗauki wata nawa wata goma sha ɗaya ta yi bata yi azumi ba kaga wannan ya nuna maka ana yi a lokaci a hankali a hankali da ka lokacin da ka samu dama ko ta samu dama ko muka samu dama sai mu rama shi saboda hadisin wannan da aka kawo a cikin wannan babi bala yace qala al-hafiz ibn hajar al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya faɗa yace wa fil hadisi dalalat a cikin wannan hadisi akwai dalili ala jawazi ta'khir qada'i ramadan mutlaqan cikin wannan hadisi akwai hujja akwai dalili da yake nuna halaccin mutum ya jinkirta lamu azumi. Akwai dalili da hujja da za ta baka dama kai tsaye ka yi jinkirin lamu azumi. Sawa'an kana li udhrin aw li ghairi udhrin. Malai yace wannan jinkirin kuwa ko da udhri ko babu udhri ya halatta mutum ya jinkirta. Gurgurdan lokacin wani in an ce da udhri kama a ce mutum ne mai yawan tafiye-tafiye ko ko mai mbaran lafiya. Wayannan suna daga cikin uzururruka da ake kawowa dan adam ba zai yi azumi ba. To idan mutum mai yawan tafiye-tafiye ne dan yayi jinkirin ramu azumi babu laifi ya halatta yawan. Idan mutum maran lafiya ne dan yayi jinkirin ramu azumi babu laifi. Wannan li uzrin kenan. Yace auli gairi uzrin ko ko ba tare da uzuri ba ma zaka yi jinkirtawa. Domin in mun kalli siyakin hadisin Aisha bata ce da wani dalili ba. Tace ta yi jinkirin ramu azumin ne har zuwa watan Sha'ban. Kaga bata faɗi me illar da ta sa ta ce jinkirin ba. Daka wannan zai sa watakila akwai uzuri watakila babu uzuri. Shi sa malam yace li uzrin aw li ghairi uzrin. Da uzuri ko babu uzuri ya halatta ka jinkirta ramu azumi. Malam yace lakin la yajuzu ta'khiru an Sha'ban. Sai dai yace bai halatta ba mutum ya jinkirta azumin har ya wuce watan Sha'ban. Na wajen fahimta. Idan lokaci idan ana bin ka azumi na Ramadan to kar ka bari watan Ramadan har ya kewayo baka rama ba, kar ya wuce watan Sha'ban. Duk da za a yi ya zama ka yi shi gabanin watan Sha'ban. Malam ya ce al-afdalu, amma dai abin da ya fi mafifici an yubadira fi qada'i ramadana mutatabi'an. Ya gaggawa wajen ramkon azumin watan Ramadan ya jeranta shi ya yi shi kuma da gaggawa. Don me yasa ake so ka gaggauta ramu azumi? Ai rayuwa ba a hannunmu ba ne. Da ba ta fahimta. Tunda rayuwa ba a hannunka ba ne, yi amfani da damar da Allah ya baka. Lafiya ba a hannunka take ba. Yi amfani da lokacin ba a hannunka yake ba. Duka waɗannan damammaki ne da Allah zai baka, kar ka yi wasa da su. Don haka shi sa Allah ya ce al-afdalu, abin mafifici an yubadira fi qada'i ramadan. Mutum ya gaggawa wajen ramkon watan Ramadan mutatabi'an, ya zama kuma a jerance yake yin su, kar ya zauna ya jira wani abu. Lianna hadha aqrabu ila mushabahati al-a'dha, yace domin wannan shine yafi kusaci da a gwada cewa ka yi shi kamar yadda shari'a ta ce ka sauke shi. Da fata mun fahimta. Daka ashe ya kamata ƴan uwa mu fahimci cewa idan mutum ainihin me ya samu jinkiri bai yi azumi ba, ko kuma wani dalili ya hana shi yin azumi, to babu laifi ya yi mai ya jinkirta in akwai wani dalili. In ma babu uzuri waɗansu shigulgula suka hana kai, to dai ana so ka rama su, amma abin da ya fi shi ne ka yi ramukon da gaggawa. Ya ce domin wannan ka yi ramukon da gaggawa shi ya fi kama da a ce ka yi shi yadda ya kamata. ولانه اهوت كما wannan shi yafi kewayewa. Fa innal insana la yadri ma yuhdisu lahu, kuma shi dan adam mutum bai san me zai faru da shi ba. Dan kai gaggawa wajen biyan hukin Allah shine yafi dacewa, dan baka san me zai faru ba, yau ko gobe ko jibi, duk cikin mun nan babu wanda ya sani ko. Dan ka shikenan duk abin da kake yi ya zo kana yin sa da shiri, kana yin sa da tanadi, saboda dan adam bai san me zai faru ba. Wali annahu asra'u fi ibra'il dimmat, kuma yin azumin da gaggawa shine yafi sauri wajen kubutar da mutum cikin wannan alkawari ko cikin wannan ainihin me abin da ya dora wa kansa wanda Allah ya sauƙaƙa masa na rashin yin azumi. Da haka shikenan ana buƙatar dan adam ya yi gaggawar yin azuminsa idan ya sha azumi bisa uzuri. Malai ce in akara qada'u ramadan, idan mutum ya jinkirta ramkon azumin watan ramadan ila ma ba'du ramadan, har zuwa bayan watan ramadan as-sani na biyu, mana an yi yanzu misali bara sai a watan ramadan sai wata larura ta same ka sai baka yi azumi ba kaga shine Ramadan al-awwal kenan to har yazo wannan wata na Ramadan watan ya shiga ya fice baka yi ba yanzu ya zama Ramadan al-sani shine Ramadan na biyu da ba ta mun fahimta to malamai suka ce in mutun ya samu kansa a wannan falahu ahwal ahwal wannan yana da halayya da za a duba alhalatul ula hali na farko da za a kula da shi shine ayu akhirahu bi udhri ya jinkirta ramakon wannan azumin da dalili idan ya jinkirta bisa wani dalili shine udhri to wannan babu komai a kansa na fatan fahimta ka an yastamirra maradu ka ba ce mutum yana da jinyar ta wuce shekara daya ta wuce shekara biyu kaga akwai me akwai ramakon azumi a kansa to wannan jinya da wannan azumi yana nan a kansa duk lokacin da Allah ya bashi lafiya sai dawo ya rama wannan azumin muka ba za a ce don me yasa yayi jinkirin ba don me yasa saboda akwai uzuri da ya tafiyar da shi bai yi wannan ramakon ba ko kuma a ce duk gaba ɗaya shekara guda ɗin yana halin tafiya shin zai yi haka ce shekara guda kana cikin tafiya aga wannan kan zai wahala ko yawa yace fa huna yajibu alaihi alqada'u faqat to idan irin wannan yanayi ne malai yace to anan abin da yake kan mutum kawai iya ramakon azumin zai shine hali na farko kenan idan mutum ya jinkirta azumi da ya kamata ya rama a Ramadan da ya shuɗe bai yi ba Ramadan na biyu ya dawo ya same shi kuma bai rama Ramadan ɗin farko ba amma bisa dalili ba haka kawai ba saboda wani uzuri to lokacin da Allah ya warware masa wannan uzurin in ya zo abin da zai iya azumin zai rama babu komai a kansa wanda shine hali da farko da ya kamata mu sani bala yace alhalatu thaniya hali na biyu an yi akirahu bi ghairi udhri ko kuma ya jinkirta azumin ba tare da udhri ba bala yace fa alaihi al-ithm idan mutum ya jinkirta azumi na watan bara har azumin bana yazo ya same shi bai yi ba wanda yayi wannan bala yace yayi zunubi akwai zunubi a kansa in dai babu uzuri babu wani dalili ka aikata haka to kai sabon Allah na fatan fahimta li'annahu idza akharahu ila ma ba'da ramadan to me idan jinkirta shi har zuwa bayan watan ramadan sara kaman akara faridatan ila waqtis saniya sai ya zama tamkar mutumin da ya jinkirta farilla zuwa lokaci na biyu wa misali lokacin azhar yayi sai ka ki da gangan sai da la'asar ta zo kaga ba ka da uzuri ba mantuwa ba ba bacci ba ba wani uzuri ne mai karfi wanda ya hana kai ba har zuwa lokacin na biyu min gairi uzrin ba ta da wani uzuri ba yace wa ma'lumu annahu la yajuzu ta'khiru salla ce abinda aka sani bi halatta ba ce jikirta sallah ila waqtis saniya har zuwa lokaci na biyu illa li udhrin sai da udhri to in ka sani a shar'ance mutum baya jinkirta sallah akan lokacinta na farko har zuwa lokaci na biyu in ba ta da dalili ba to haka duk wata ibada kuma ba a so ka jinkirta ta me akan lokacin da ya kamata har ya wuce wani lokaci na daban kuma ya zo gare shi na fatan fahimta da haka anan yace zai samu alqada'u aw alkafara yace ikhtalafa ahli alilm ce malamai ma abota ilimi sun kara wa junan su fahimta hal alaihi alkafara am la shin akwai kafara akan wanda irin wannan ko kuma babu kafara faqila alaihi alkafara wasu suka ce a'a duk wanda ya jinkiri da gangan babu uzuri har shekara ta kewayo bai rama azumin da ake binsa ba suka ce akwai kafara a kansa sai malai kawo irin malamai da suka tafi akan wannan fahimta din yace wa hadha masabu ba'du sahaba yace wannan ita ce tafiya ko fahimta to su daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabun abbasin wa ghairihi kuma abdullahi dan abbas da wasu daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine magana ta biyu kenan ta farko kenan wa qila wasu kuma suka ce la kafarata alaihi wasu daga cikin malume suka ce a babu kafara akan sa li anna Allah ta'ala domin Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alqur'ani yace fa iddatun min ayyamin ukhra sai kididdiga wasu kwanaki a cikin wani wata din ko a cikin wani lokaci sai yace to kaga wannan bai nuna wajabta yin azumin bane dan haka babu wani dalili da aka kawo wanda za a tabbatar da cewa lalle mutum sai yayi wannan kafara din amma dai malume su tafi akan cewa bai yayi sabon Allah daka karmo ainihin mai karbi sakaci wajen yin ainihin mai duk azumin da ake bin mu to karbi sakaci wajen rama shi karbo bari mu jinkirta ramukunsa in mutum ya haka to ya sabawa shari'a ta musulunci Allah ta'ala idatar da mu sai hadisi na 191 ce an Aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu akhrajahu abu daud wa qala hadha fi an-nadhri wa huwa qawlu ahmad ibn hanbal وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى وفي رواية جاء امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها فقال أرأيت لو كان على أمك دين أفقضيه kaditai haka ne kuwa yawa kaditai akana zalika yuaddi anha faqalat na'am qala fasumi an ummiki muttafaqun alayhi wannan hadisi guda biyu mun karanta su saboda suna da ainihin kamancece ne da junansu hadisin farko shine ruwaya daga Aisha hadisi na biyu kuma ruwaya daga Abdullahi dan Abbas wayannan mutane manya-manyan mutane ne cikin addinin musulunci Aisha babbar mata ce tana cikin ummul mu'minina sannan Abdullahi dan Abbas babban malami ne kuma yana cikin ahlul baiti rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun ga ba kananan mutane bane to Aisha take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah mai tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala a gare shi yace man mata wa alaihi siyamu sama anhu waliyu duk wanda ya mutu duk wanda Allah ya karbi rayuwarsa duk wanda ya rasu wa alaihi siyamun akan sa kuma akwai wani azumi da ake bin sa ana ya rasu ana bin sa bashin azumi manzo Allah yace sama anhu waliyu to majibincin sa sai azumin a madadin sa waliyin sa ina fatan fahimta mana kamar a ce me ƴaƴa ko misali in mace ce ga ubanta ga danta za ta yi aure wafi cancanta ya zama alwalinta na'am yawa ko danta me yasa aka sa danta saboda ana so in an yi in tayi magana kun an mata magana ta ji ko in babanta ne za ta iya dungu ta yi shagwaba ta kauce mallan ta ne ce yanzu wance Allah ki samu ji kunya mu kaza kaza sai ta ji kunyar kuma kar a ce danta ya mata fada bata jara ba da fata mun fahimta shi za ka sha'awan danta ya zama alwalin ta ina fata mun fahimta saboda dai an samu wani abu na safari ya zama zai iya tsayawa kuma zai iya mata bayani kuma za ta yadda da shi saboda in ya jingina wata kalma za ta ji kunyar cewa abu ya same ta kuma danta ya mata magana ba ta ji ba shi sa sai malamin suka rinjaya da cewa ya kamata a ce to danta ya mata walittaka to anan waliyin mutum majibincinsa waliyai na farko su ne iyaye ko sai kuma dangin iyaye babbano sai waliyai na ƙasa su ne kanne da yayu da ƴaƴa to su ne duk wanda yake cikin wannan zuri shine wanda zai tsaya ya yi azumin a madadin gyatumarsa ko a madadin ƴarsa ko a madadin ƙanwarsa ko a madadin matarsa ina fatan fahimta duka waɗannan za su shiga cikin waɗanda za su jibinci al'amarinta to shi sa sai manzon Allah ya ce man mata duk wanda ya rasu wa alaihi siyamu saum ko sama an waliyu a kansa akwai azumi to waliyinsa sai ya tashi ya azumi a kansa a madadinsa ya ce wannan hadisi akhrajahu abu daud as-sijistani abu daud as-sijistani ya fitar da wannan hadisi wa qala sai abu daud ya mana fashin baki ya ce hadha fin nadhr wannan yana nan ne a matsayin azumin da aka yi mai aka yi bakace ina ba don fahimta idan mutum ya yi bakace kamar yanzu mutumin bari mu ba da misalin da zai fitowa da wuri wani saurayi yana da budurwa ya ce na yi bakace in Allah ya bani wancan zan yi azumi guda biyar sai aka ba shi ita bayan ɗan lokaci ko aure wani abu ya gindaya kuma sai aka samu akasi to wannan azumin in bai yi ba ana bin sa ba shi sai Allah ya tambaye shi in bai yi ba to in aka gano watakila ya rasu bai yi ba to waɗanda suke majibuntansa sai su yi azumin a madadinsa da ba don fahimta wannan shi ne ba ka ce ka yi alkawarin cewa za ka yi wata ibada a Allah ta'ala saboda wani abu ko dan wani dalili ko dan neman biyan wata bukata to shi sa Abu Daud yace wannan hadisi yana magana ne akan azumi na bakace wa huwa qaulu Ahmad ibn Hanbal kuma wannan ita ce magana ta Imam Ahmad ibn Hanbal ajiyo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yadda da shi da mahaifinsa shi sa yace radiyallahu anhuma ana shi Abdullahi dan Abbas da kuma babansa Abbas Allah ya kare yadda gare su yace jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ce wani mutum ya zo wajen manzon Allah mai tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi faqala yace ya rasulullah yace ya manzon Allah inna ummi matat yace gyatuma ta ta rasu wa alaiha sawmu shahr kuma kanta akwai azumin wata guda afa aqdihi anha yadda na rama wannan azumin a madadinta na tsaya na yi wannan azumi a madadin gyatumata wa kala sai manzo Allah ya ce law kana ala ummika dainu akunta qadiyan qadiyahu ana yace yanzu idan akwai bashi akan gyatumarka na mutum za ka biya mata kala na'am yace eh yace fadainul lahi ahqu an yuqza to ka sani bashin Allah shi yafi cancanta da a biya idan ta dauki bashi ai ba ka ce ta yi ina ba ta fahimta kaga wanda ya ba ka ce to wajibi ne sai ya cika bakacinsa dole ne sai ya cika wannan bakace wa fi riwayatin a wata riwaya ce jaa imra'at da yakan da aka ce rajulun ko to anas ya kace a wata mata ce ta zo ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tazo wajen manzon Allah mai tsira da aminci Allah suka tabbata gare shi faqalat sai tace ya rasulullah tace ya manzon Allah inna ummi matat tace musa lalle yati mata ta rasu wa alaiha sawm nadri kuma akan ta akwai azumi da ba kace da tayi tayi ba kace za ta yi azumi don Allah ko za ta yi azumi akan wani abu kuma ta rasu sai ta tambaya tace afa asumu anha yanzu na tsaya ne azumin nan a madadinta ya annabin Allah faqala sai annabi ya ce ara'aiti ki bani labari law anna ala ummiki dainun da yanzu za ce a wajen akan gyatumarki akwai bashi shin za ki biya mata wannan bashi ita beta akana zalika yuaddi anha a wannan din za ki biya mata wannan bashi faqalat na'am tace eh ya manzo Allah zan biya mata faqala sai annabi ce sumi an ummi to ki je ki azumi a madadin gyatumarki ki biya mata wannan azumi da aka ayyana wanda ke kika san su ko guda nawa ne a ruwaya an ce na wata guda ko yawa amma a wannan ruwaya na wannan matan bata faɗi adadin kwanakin ba amma ruwaya Abdullahi dan Abbas mutumin da yazo sai ce me gyatumarsa ana binta azumi ko na wajen wata guda wanda bata yi ba yayi mata wannan azumi da bai ce eh amma wannan ruwayan sai aka ce azumi ne na wani lokaci amma ba a ayyana ba ba kaddara wata guda ne da aka za ta rama mata wannan azumi shi ne ya ce eh manzo Allah ya ce eh wayannan hadisai guda uku da muka karanta su ko guda biyu ya ce za mu duba sharhin da malam ya na farko ma'anil kalimat sama anhu waliyu wannan kalma sama anhu waliyu malam ya ce khabarun bi ma'ana al'amru ya ce labari ne amma a matsayin ba da umarni labari ne yake bayarwa amma me kuma umarni ne shi yasa sai malam ya fitar mana don mu fahimta a ta fuskar larabci ya ce ai taqdiruhu idan za ka kaddara shi don mana gana ta fito fili mutane su gane shi ne sai ka ce me falyasub anhu waliyu to sai waliyin sai ya azumi a madadinsa kar wani ya ce ba zai yi ba na fatan fahimta da ku gane ya fito da lafazi na umarni cewa waliyinsa ya je ya yi azumi a madadin wannan baban nasa ko a madadin wannan gyatumar tasa wannan shi ne abin da shari'a ta ainihin fitar mana to ba'idodi na farko mashru'iyyati siyami anil mayyiti min qibal wali abu na farko da za mu fahimta cikin wannan hadisi shari'a ta shar'anta yin azumi a mamaci daga majibintarsa duk mamacin da ya mutu ake binsa wani abu na azumi to shari'a ta shar'anta cewa majibintansa za su yi azumi a madadinsa ko kwaya nawa ne sali idan ce azumin guda goma ne sun kai su goma sai su raba kowa ya ɗaya shi kenan ina ba zan fahimta in guda uku ne sun kai su uku kowa sai ɗaya shi kenan sun haɗa in wani kuma ya babake ne ya ce shi kaɗai zai yi ɗan uwan suka ce to shi kenan kai shi kenan ya wadatar ya ce wa yakunu alaihi siyam kuma azumi yana zama a kansa idza tamakkana minhu idan ya samu damar da zai falam yaf'al amma bai aikata azumin ba amma idza lam yatamakkan amma idan bai samu dama ba falaysa alaihi siyam babu azumi a kansa abinda ba yake bayyana mana idan mutum yayi kaman bakace kuma sai zama yana da damar zartar da bakacen nasa sai ko bai zartar ba to yanzu dole za a yi azumi a madadinsa amma in mutum bai samu damar yi ba koda yayi Allah ya ce babu komai a kansa misali kai kuma sai jinya ta tare a jinya ba ta baraka kai ba ko kaga ba wannan babu komai a kanka yace malai ba da misali yace insanun nazara ayyusuma kawai mutum ne yayi ba kacin cewa zai azumi na kwana hudu thumma mata min yawmi sai rasu a wannan ranar kuma aga ga bai samu iko ba da a ce ya kwana gobe jibi gata citta a rana na biyar sai rasu kaga ya samu damar da zai ko to yanzu wancan azumi ana bin su amma yau ya fada kuma yau ya rasu bai samu damar ba ina ba da mun fahimta to a irin wannan rashin damar da bai samu ba babu komai a kansa wallahi ta'ala alam to da kai uwa mutum ya dinga kiyaye lafazin sa yace fa hadha laysa alayhi shay'un li'annahu lam yatamakkan minhu wanda babu komai a kansa domin shi din bai samu iko na yin haka ba na ba don bayanta yace wa hadha al-amru bil hadithi bisiyami laysa lil wujub inda jumhurul ulama abu nabiyu mala yace wannan al'amari na umarni da ake cikin hadisin da cewa ai azumi bai zama umarni na wajibi ba a wajen mafi yawancin malamai na fatan fahimta amma waɗansu kuma suka ce in an ɗauki zahirin hadisin bai yana gwada cewa wannan umarnin na wajibi ne wanda duk yake da wani waliyinsa bai waliyin nasa ya mutu kuma ya yi bakaci kuma yana da damar da zai zartar da bakacinsa bai ba saboda tafrini ya sakaci to dole za a yi masa azumi a kansa na fatan fahimta Allah ya dace da mu da haka lalle ya kamata mu dinga kiyayewa irin abubuwan da zamu dinga fada da bakunanmu da irin abubuwan da zamu dinga aiwatarwa da gabobinmu domin me don mu dace da shari'a kuma mu dace kar mu tije lahira idan ana bin sa wani abu wanda za a nemi a wajensa shi sa duk abin da za ka yi na rayuwar addini to ka dinga taka tsantsan in ka faɗi wata magana kana ga kaman ba ta da nauyi to wataƙila a wajen Allah ta zama kaman alƙawari wanda in baka cika ba zai an tambaye ka a kai za ka ga dinga sanin me za ka faɗa kar ka dinga sukunta baka da ka samu wani abu ka ce zan yi kaza in na samu kaza Allah ya ga dama sai ya baka kaza ɗin ya baka zuwa maka idanu ya ga za ka yi kaza ɗin da ka ayyana in baka yi wannan abin da ka ayyana ba to gobe alkiyama kawai sai a kama ka da bashin wannan abu ta kun ga shi ya kamata mu ringa kiyayewa abin da za mu faɗa da abin da za mu aiwatar a ciki malai ya ce addalilu ala annahu ghayra wajibin dalili yake gwada cewa da aka ce al'amru lil wujub anan da kuma umarni da aka yi a cikin hadisin da yi mutum ya yi azumi aka ce ba wajibi ba ne saboda faɗinsa maɗaukakin sarki da yake cewa wala taziru waziratun wizra ukra dai bai ɗaukan laifin wani ko ko wani bai ɗauke wani aiki malai yace ikhtalafal ulama'u fi sawmi alladhi yaqdi anil mayyit malai sai ya sabani dangane da azumin da aka ce za a rama mamaci annahu yuqda anhu an-nadhr faqat yace kawai azumin da za a rama masa shine na bakace malai yace kawai shi kadai ne da watan bayanta yace iya wannan azumin da bakace shi za a rama masa agul amma wajen malam cikin fahimtar yace wa huwa qaulu ahmad wa ishaq yace wannan ita ce maga ta imamu ahmad ibn hanbal da ishaq ibn rahuya da sauran malume hamlan lil umum alladhi fi hadith aisha saboda dauka da suke yi cikin umumin magana da zo cikin hadisin aisha alal muqayyid abisabin da aka takaita da shi fi hadisi ibn abbas da kuma abin da yazo a takaice cikin hadisin abdullah dan abbas wa qila yusamu anil mayyiti nazaran wal wajib wasu kuma suka ce a za yi azumi a wanda ya mutu na bakace da kuma azumi na wajibi me azumi na wajibi kamar azumin watan ramadan mutum yana kwance yana jinya kun san wannan kwanciyar da ya yi na jinya bai yi azumi biyu ko uku ko hudu ko biyar ba ai ba shi ne a kansa ko inda ya warke to dole sai ya rama amma tunda Allah bai kaddara warakarsa ba wasu malamai suna ga da wancan azumi da wannan duka za a rama mamaci ta fatan benta ya asalin shar'i
Da fari a kan me ake nufi da ainihin wali
why wali why dai zama alwali ko wali na mutum yace malume sun yi sabani akan wannan to shine ma zamu ji faqila kullu qaribin wasu suka ce duk wani dangi ba kusaci shine waliyinka duk wani danginka ba kusaci to shi za a kira a matsayin wali na mutum waqila alwarithu khassat wasu da ce ba su cin gadanka ake bance su ne ake kira waliyai wanda ba zai ci gadanka ba ba a sa shi a ciki. Wasu kuma suka ce al-asbat asubai su ne wadda ake kiran su mai waliye ko to duka dai mala ya ce wal awwalu arjahu ya ce magana dai mafificiya ita ce magana ta farko makusacinka duk wanda yake makusacinka shi ake kira da waliyinka dan haka makusata suwaye kuma da farko iyaye ko na biyu iwa iyayen nan sun yi reshe ko yawa kuma bangaren iyayen ma sai an fara rijaya da suwa bangaren iyaye maza ko eh har za a da bangaren iyaye mata dan haka sai a rijaya da bangaren maza akan bangaren mata dan haka yace shine magana da ake qala an-nawawi wala farqa baina an yaqdihi anhu warithu aw ghairihi yace amma babu wani bambanci wani ya tsaya yi azumi a madadinsa wanda zai gaje shi kuma wanda ba zai gashi shi fa bara'a bihi bila kilahun sai wannan mutum ya kubuta a dalilin azumin ba tare da wani sabani ba dan haka ko in dai mun dauki wannan muga sai Imam Nawawi ashe wani masoyinka ma zai maka eh ko wani makwabcinka ko wani abokinka misali jinya ta gama ka ce wani nayi ba ka ce ba na ce zan yi kaza kuma ina ga akwai matsala tare da ni daga in har Allah ya sa baki rama ba kai mun azumi guda ka kuma dan ka bane ka faɗa masa mun dauki maganar Imam Nawawi yace babu bambanci tsakanin mu wani ya masa ko magajinsa ko wanda ba magajinsa ba babu wani sabani akan haka wannan wutan za a kashe okay to subhanallah dai da mun lokacin mu yayi go na minti goma zai wuta ji haka din da kaga ba haske go ba yadda za a yi mu isa wa alaikum assalam na'am na'am a za su iya haduwa su yi daban-daban kowa misali a ce to tunda azumi goma ake binsa mu biyar ne kowa ya bi biyu shikenan in suka ga dama su yi a lokacin da in suka ga dama kowa a lokacin da yake so zai yi amma dai bukata shine shi dai alama masa ka gane Alhaji wallahu a'lam haka shine abin da za a yi masa sai alama masa to mun tsaya kan me yake cewa dangi ko suwaye waliyan mutum mun ji an ce su asbai da suwaye kan wannan wayata ba mu hada charger kan nan mutum daga kaga iya wannan kenan za a yi sai mutum ya kiyaye daga yace mutum zai rama wa annahu la yashtaratu fil qada'i at-tatabu kaga ne ko aka ce ba sanya sharadi ba idan an zo za alama mutum a ce dole sai an jeranta ba sharadi bane wajen rama mutum koyi amma mala yace fa yajuzu mutaba'at amma ya halatta a yi su a jerancin waye jizo muftarika kuma ya halatta a yi su a rarrabe ko ka yi su a jere ko kuma ka rarraba su duk wanda ka tsaya zaka masa ramu ko ya zama akan wannan ne babu laifi sannan yace yajuzu idza kana lil mayyiti adadun min al awliya'i kuma ya halatta idan mamacin yana da wasu jama'a wanda suke waliyansa ne ayyata qasamu ayyama siyama su raba kwanakin azumin allati ala mawarithihim wanda yake kan magajin nasu yasumu kullu wahidin minhum sai kowane daya ya azumci kisman rabo min ha daga ciki sawa'an kanu rijalan mutanen nan mazaje ne aw nisa'an ko mata ne aw min nisaini ko kuma daga bangare biyun ne maza da mata duk kowane ne dai ya halatta kai a raba azumin ko a raba bakacin da aka yi na azumi ne ko na azumi na wajibi a raba shi tsakanin mutane yace wa hadha ma lam yashtarit bihi at-tatabi'u sai dai wannan matukar ba sanya sharɗin jerantawa ba kal kafarati kamar azumin kafara asan shi sharɗi ne sai an yi shi a jere ba a rarraba shi ina fata mun fahimta wali annahu la yajuzu an yasumu jami'an domin shi bai halatta a yi shi mutum gabaki ɗayan su tashi shi a'a sai mu tashi kan hadisi na 193 ko saboda lokaci da kuma ainihin wuta ta solar da generator mu duk sun samu damuwa sai mu tsaya anan abin da na faɗa na daidai Allah ya bamu ladan su ya bamu ikon aiki da shi wadanda na faɗa akwai kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana kare bamu ikon aiki da abin da yake na kuskure muna roƙon Allah ya biya mana buƙatunmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu ya yafe mana da mu da iyayenmu da malumanmu da sauran yan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya muna addu'a a waɗanda suka rasu a cikinmu Allah ya gafarta musu Allah ya kai da rahama da jin kai cikin kabarurukansu mu da muke raye Allah ya rayar da mu da imani ya karbe mu rayuwarmu a musulunci Allah ta'ala ya shiryar da iyayenmu ya sa albarka a rayuwarsu ya ba su kariya daga irin abin da muke ji muke gani na wannan ƙarshen duniya Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu ka aminta da mu a cikin ta ka kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali duk abin da zai zama damuwa a gare mu Allah ka yaye mana shi duk abin da zai zama matsala ko kuma ci gaba a gare mu Allah ka tabbatar mana shi Allah ka mana arzikin jihar Katsina Allah ka mana arzikin wannan jiha ka sanya albarka a ciki ka zadar da mu da dukkan alkhairin da jiha take zuwa da shi ka raba mu da dukkan sharrin da take zuwa da shi Allah muna roƙonka ka sa mu kyakkyawan ƙarshe wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين السلام عليكم ورحمة الله